This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar 23 ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru ta halaka akalla fararen hula guda 70. Kasar Burundi ta ki amincewa da jibga rundunar kiyaye zaman lafiya ta dakaru 5,000 da kungiyar kasashen Afirka ta shirya kaiwa. Kungiyar rajin kare yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatocin kasashen duniya ya kamata su kara kaimi wajen kawo raguwar waɗanda ke da laifin aikata laifukan yaki a yakin kasar Rwanda da aka taɓa yi.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nemi afuwa ga 'yan Najeriya bisa halin matsalar man fetur da ƙasar ke fuskanta. Kwanan baya gwamnatin Najeriya ta ce wasu jami'an gwamnatin da ta gabata sun fara maido da kudaden ƙasar. Shin ko an ba da sunayensu da kuma yawan kudin da suka maido?
Mai karba kudin in ya ga rana ya yi bayana sunan zai sa ranar kazan da ya kada abi a yi abin da rarara ya yi sanarwa wa barayi cewa to ga polis na zuwa kafin yan sanda su iso sun riga sun gudu kada zuwa yi masu gudu su gudu.
Ministan matasa da wasanni kenan barista Solomon Dalong. Muna kuma dauke da rahoto akan shirye-shiryen Kirsimeti da kuma halin da jama'a suka samu kansu a ciki. Za kuma ku ji jawabi akan Kirsimetin daga Pastor Daniel Manu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru ta halaka akalla fararen hula kusan guda 70 a lokacin da sojojin ke neman zakulo 'yan Boko Haram. Bisa ga shaidun da suka bayyana cewa sun ga lokacin da abin ya faru a lokacin da sojojin suka shiga wani ƙauye da ake kirawa Jimni da ke jihar Borno Najeriya, inda suka fara tambayar inda 'yan Boko Haram suke boyewa da kuma fara buɗe wuta a kan mutanen gari. 'Yan ƙauyaku da dama sun ce sun gudu don gujewa harbin bindiga, inda bayan sun dawo suka ce sun iske gawawwaki aƙalla guda 70 ɗin da aka bindige. Wani kakakin maya kansa kai mai suna Abbas Gava ya ce sojojin sun shiga da zafin neman 'yan Boko Haram lokacin da suka buɗewa mutanen ƙauyen wuta. Ƙauyen Kirawo Jimni dai yana kan iyakar ƙasashen guda biyu ne ta Najeriya da Kamaru, inda ƙasashen biyu suke faman yakar 'yan Boko Haram domin suna tsallaka kan iyakoki. Ƙasashen biyu suna cikin wannan matsala ta yakar 'yan Boko Haram tun a shekarar 2013.
Kasar Burundi ta ki amincewa da jibge rundunar kiyaye zaman lafiya ta dakaru 5,000 da kungiyar kasashen Afirka ta shirya kaiwa bisa fargabar kan rikicin da ake yi ya sake karkato da tsohon yakin basasa kasar da ake yi. Cibiyar tsaron kasar Burundi hade da goyen bayan Mr. Pierre Nkurunziza da daukacin 'yan majalisar dokokin kasar su ne suka shura wannan shirin kiyaye zaman lafiyan a jiya Talata bisa abin da suke kallo da wani salon mamaye kasar ne kawai da rundunar soja ke neman yi. Ministan harkokin wajen kasar Alan Nyamitwe ya soki kungiyar kasashen Afirka da cewa ba su shawarta da gwamnatinsu ba kafin su yanke shawarar jibgar rundunar tsaron da suke haramayi. Amma kuma mataimakin shugaban kungiyar ta kasashen Afirka Mr. Erastus Mwecha ya ce sai da suka ji ta bakin gwamnatin Burundi kafin yanke wannan hukuncin na kai rundunar kiyaye zaman lafiya zuwa kasar don gujewa barkewar yaki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama mai matsuguni a nan Amurka, wato Human Rights Watch, ta ce gwamnatocin kasashen duniya ya kamata su ƙara ƙaimi wajen kawo raguwar waɗanda ke da hannu ko kuma ake zargi bisa yakin ƙare dangi na ƙasar Rwanda da aka taɓa yi don gurfanar da su a gaban shari'a, musamman a wannan lokaci da kotun duniya ta musamman akan yakin rikicin da ya ɓarke a Rwanda ɗin wacce ke rufewa a shekarar nan in ta ƙare. A yau Laraba dai wannan ƙungiya ta bayyana cewa ya kamata a yi haka a wata sanarwa da ta fitar. Sun ce kotun musamman ɗin ta gwada aiki tukuru bisa dokokin ƙasa da ƙasa na duniya akan aikata manyan laifuffuka musamman wanda suka hada da laifuffukan yaƙi. Sannan ta ƙara da cewa ƙungiyar ko kuma kotun ta musamman ta taka rawar gani a wajen maganar kotun da aka kafa domin hukunta masu hukuncin laifuffukan yaƙi kafin lokacin da aka danka abin ga magajiyarta ta ƙasar Hague. Haka kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta dinga ɗaukar nauyin kotun ƙasa da ƙasar ta rikicin Rwanda inda ya halaka ɗimbin jama'a. Sun tabbatar da cewa akalla kotun da aka kafa ta musamman akan rikicin Rwanda ɗin ya tabbatarwa da masu laifi laifinsu kimanin mutane 93 da kuma hukunta na hukuntawa akalla guda 61 da wanke na wankewa daga zargin da ake musu wanda suka kai guda 14. Hakan ne ya nuna yadda kotun rikicin ta ƙasar Rwanda suka taka rawar gani wajen hukunta waɗanda suka ci zarafin jama'a.
Wakilai daga bangarorin 'yan tawaye da kuma gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu sun yi taron tattaunawa game da kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar. Dukan wakilan bangarorin biyu sun taru a Juba, babban birnin ƙasar. Gwamnatin da 'yan tawayen suka nema sun nemi mafitar yadda za su haɗa wakilan da za su jagoranci gwamnatin wucin gadi don dunƙulewa bangarorin da kawo haɗin kan ƙasa. Sun dai shayin wannan taron, amma magana tana shan ruwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi afuwa akan ga wato ga 'yan ƙasar bisa ƙarancin man fetur da ya ƙi cinyewa yanzu haka. Ya yi wannan jawabin ne a lokacin da ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2016 a gaban majalisar ƙasar. Hassan Maina kaina ya haɗa mana rahoto.
Da yake gabatar da kasafin kuɗin shekara mai zuwa a Majalisar Dokokin Najeriya, Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nemi gafarar 'yan Najeriya bisa yadda suke fama da matsalar ƙarancin man fetur. Halin ƙarancin man fetur da dogayen layukan mai a gidajen mai a ko'ina cikin ƙasar nan babban abin bakin ciki ne. Gwamnati na neman gafarar 'yan Najeriya bisa wannan bakar wahala da suke sha na lokaci mai tsawo. Wannan ya faru ne saboda ciwa-ciwa da kuma yadda wasu masu ruwa da tsaki suka ƙi amincewa da yanayin canji.
Resistance to change by some stakeholders.
To shin me masu ruwa da tsakin za su ce? Abubakar Megambi, mataimakin shugaban kungiyar dillalin man fetur ne a Najeriya.
A hakikanin gaskiya babban matsalar da ake fuskanta mai din ne dai babu shi kamar yadda ya kamata. Waɗanda ya kamata su shigo da mai din ba su shigo da isasshen mai wanda zai wadace al'umma ba.
To Alhaji, me yasa ba shigo da wadataccen man fetur din ba?
Gaskiya mu kamu ba za mu iya cewa ga ainihin kayyadajjen bayani ba, amma daga cikin masu shigowa da mai tazu na yi bayani da AA Rano ya gaya min cewa babban matsalar da yake fuskanta domin shigowa da mai shine ainihin rashin canji da bai samu na dala da sauri, shi a dalilin da yasa har yanzu bai samu mai ya shigo da shi ba. Domin ya ce ya sa kuɗaɗen shi yana jira har wajen yau kusan kwana 40 bai samu canji ba wanda zai ba shi izini ya shigo da ainihin mai a cikin ƙasa.
Haka.
Ainihin wannan yana ɗaya daga cikin dalili. Sa'annan kuma kamar yadda ka sani duka ainihin matatanmu na Najeriya babu wanda ke aiki. Sa'annan su kuma deport ainihin na NPC ba su aiki ba wanda ke ba da mai. Sa'annan sauran 'yan kasuwa da ya kamata su shigo da mai ɗin su kan sun kasa shigowa da mai ɗin.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya ce ba za a ƙara farashin man fetur ba, ya ci gaba da cewa
government is working very hard to end these shortages and
gwamnati na aiki tukuru don kawo ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin man fetur a ko'ina cikin ƙasar nan.
All over the country.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulullahi.
A gaida Hassan Maina kaina. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, gwamnati mai ci ta bayyana cewa wasu jami'an gwamnatin da ta shuɗe sun fara maido da dukiyar ƙasa da suka wawura, amma yanzu dai bayan ga waɗanda ke hannu ba a bada sunayen sauran ba. Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana rahoto.
Ba sunaye a hukumance na waɗanda suka dawo da kuɗaɗen da suka tara ta hanyar zarmiya musamman ma daga gwamnatin tsohon shugaba Jonathan. Jami'an gwamnatin Buhari na tabbatar da labarin wasu na dawo da biliyoyin naira don kaucewa auka a tarkon EFCC ko kuma gurfana gaban kotu. Shin zuwa yaushe za a sanar da sunayen ko adadin kuɗin da aka dawo da su? Solomon Dalun shine ministan matasa, kazalika wanda ke adawa da kaucewa binciken tsohon shugaba Jonathan ko mukarraban tsohon shugaban.
Me karba kuɗin in ya ga rana ya yi bayanin suna zai sa ranar kuma wannan ranar zai tara mutane ya yi bayani. To tun da bai sa rana ku ba, to killa bai gama tara kudin kamar yadda suka isa ba. Ka zan dai kada a bi a yi abin da rarara ya yi sanarwa wa barayi cewa to ga police na zuwa kafin 'yan sanda su iso sun riga sun gudu. Kada a zo a yi masu gudu su gudu.
Mai tsaffin waɗanda suka rike mukamai ko kujerun siyasa ke cewa ne kan dawo da kuɗaɗen haramun a asirce. Ita ce tambayar da na yi wa tsohon mataimakin gwamnan Taraba Arma Ya'o Abubakar.
In abu ya ɓaci dole ne a fara daga wani wuri. Maganan ma mutum ya kawo abun gaba ɗaya tun da yanzu ba mulkin soja ba ne. Ai, to ko addini lokacin da aka fara kawo maganan ibada, ai akwai sassauci. Allah ya wannan hikima ce lokacin da aka kawo maganan giya, misali ayoyin da suka zo kan giya. Me aka ce? Aka ce in za ku sha ku sha kaɗan. Daga nan kuma har aka ce ma an soke maganar shan giyan ma gaba ɗaya ta zama haramu. To wannan shine hanya. Tunda ba mulkin soja bane, yanzu ne kuma ake so a gyara nan. To su kawo kashi 75 din ko kuma kashi 70 din cikin 100. Ka gane ko? Shauran su rige. Akwai lokacin da za a zo a ce shi ma din gaba ɗaya haramu ne yin haka din, kamar yadda yake a tsarin na kundin mulki. Amma yanzu in aka ce za a ɗibi a ƙuba cewa a yi abu kaza lokaci kaza, yana da nauyi. Ka gane kuma wataƙila ma ba za a samu mutanen da za su zo masu su ce ga kayan masu kawo shi ba. Amma duk mai zuwa sama, a wani wannan ya fi ƙarfin ma taka gangwani ko leda ko takarda, ya wuce wurin ai. Mutum ne ya yi abu ya yi ɓanna, kuma an shiga cikin wannan abu shekar tun gushewar jamhuriya ta farko aka shiga cikin wannan zunzurutun ɓanna. Abin ya zama ruwan dare, ya zama kamar jinin cikin mutane a Najeriya. Yau ka ce a dakatar da wannan abu yana da wahala. To saboda haka su kawo kashi 75 ɗin cikin 100 yana da kyau. Har akai lokacin da kuma daga yau sai a ja layi, to duk wanda ya sake ɓanna fa ga abin da zai faru da shi.
Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi na naira tiriliyan 6.8 kan matuƙar zubewar farashin gangar mai dala 39. Hakan ya sa wajibi gwamnatin ta ciwo bashi na naira tiriliyan 1.8 don cika ta gibin da za a samu har ma da dogara da kuɗin da za a amso daga waɗanda suka yi zarmiyar. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Nasiru Adamu El-Hikaya. Yayin da ake harma gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma na sabuwar shekara, yanzu haka hukumomin tsaro sun ƙara ɗaukar matakan kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma a jihohin Adamawa da Taraba, yayin da ɓangare guda jama'a ke kokawa game da rashin kuɗi da kuma hauhawar farashin kayayyaki. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto.
Yanzu haka an soma shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara, yana jama'a ke kokawa game da rashin kuɗi da kuma hauhawar farashin kayayyaki.
Sunana Madam Alati Raymond. To Christmas na wannan shekara kan bana gaskiya akwai matsala, saboda mai akwai rashin kuɗi. To a rashin kuɗin kuma abubuwa sun sake sun kara kuɗi, kuma ba kuɗi din. Kasuwan ya koma baya, kuma a yanzu haka mutane da yawa suna so su tafi kauyukansu ba mai da za a shiga moto da shi a tafi wayansu wurare, saboda karancin mai kuma ya kawo damuwa.
Da Matthew Audu, shirye-shirye Christmas dai na wannan shekara akwai ɗan bambanci da na shekara da ya wuce. Bambanci da aka samu dai a wannan karo ba kuɗi. Na walwalan da na yi shekaran can kam na yi walwala wancan shekara, amma bana kan ban samu walwalan da ya. Ina kira ga gwamnati dai su samu su biya kami a yi Christmas a samu abin da za a yi walwala.
Bai dai ga kawata majami'u da aka yi, hakanan kuma an fara gudanar da tarukan wa'azi da kade-kade domin marabtar bikin Kirsimeti, wato Christmas Carol. Lamarin da ke nuna cewa yanzu hankula sun fara kwantawa. To ko ne muhimmanci Christmas Carol ke da shi? Domin amsa wannan tambayar, na ji ta bakin Pastor Philip Yohana na cocin Anglican da ke karamar hukumar Sanu.
A Christmas Carol dai kaman zamu iya ce da Hausa jajibere. To jajibere wato shiri cewa abu na zuwa. Za a taru a zo ranar jajibere, ranar Christmas, wato wanda ya nuna cewa an tashi lokacin Christmas ya yi. ma'anin wannan ana tunasar da mutane a cikin wannan tarurruka za a gaya wa mutane ne Kirsimeti kada su damu da abin da za su ci ko abin da za su sa har ya dauka musu hankali to irin wannan kafin garin ya waye ayi wannan jajibiyar ayi wannan Kirsimeti zahiri sai a koyar da ayi an karwa a ba su tambayoyi kuma ayi tambayoyi da ansa akan abubuwan da suka shafi Kirsimeti don mutane su san yadda za su yi Kirsimeti da kuma yadda za a yi cikin natsuwa da hankali yadda ya kamata
sautari dai idan bukukuwa irin wannan Kirsimeti ko sallah suka matso wasu ɗan kasuwa kan ma ƙara farashin kayayyaki to ko ne hali ɗan kasuwan ke ciki a wannan Kirsimetin domin sanin halin da ake cikin na leka kasuwar Jambulo da ke Jimeta Yolafa da jihar Adamawa
farko dai sunana Shehu Usman to alhamdulillah a yanzu dai gaskiya abubuwan da yake faruwa da mu bangaren yanayin kaya a gaskiya sun dan tashi yawa amma tashin da suka yi saboda rashin kuɗi da mutane suke fama da shi to kaga dole ne wayansu ma faduwa suke suna sayar da kaya ba wai suna neman riba bane ma
Muhammad Mijinya Abubakar to kazo haka gaskiya ba mu tunda kaga mu ga mu azumi
yanzu a yanzu tuni a ƙara jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda yayin shagugulan bikin Kirsimeti na sabon shekara da za a soma nan da ƴan awanni masu zuwa yayin da hukumar kare haɗura ta kasar ke magargadin masu ababen hawa da ke kulawa wato banda tukin ganganci Ibrahim Abdulaziz Sashin Hassan Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaishe da Ibrahim Abdulaziz. To da suke gobe ne jajibirin Kirsimeti, Pasto Daniel Manu ya yi dan takaitaccen jawabi akan ma'anar bikin Kirsimeti.
Ni ne mai suna Pasto Daniel Manu Faruk. Idan muka yi maganan Kirsimeti ko kuma muhimmancin Kirsimeti shine zuwan Yesu Almasihu ta wurin aihuwa wanda aihuwa ta wurin Ruhu Mai Sarki. Muhimmin zuwansa ko kuma aihuwansa shine domin ya maida dangantakan mutum ga Allah. Idan mutum ya yi imani da Isa Almasihu a cikin zuciyarsa, ya kamata masu bi su gane da cewa ba rana ne wanda kawai za a zo a yi tagulgula a manta bane. Amma ran da za a tuna kauna da Ubangiji ya yi wa duniya tun fil azal. Tunda Krista zai yi wa wanda bai san Almasihu ba ya sani shine ta wurin hidima yadda yakan aiwatar da hidima din. Kirsimeti abu ne wanda ya kamata wanda bai san Yesu ba ya gani cewa kana murnan wanda ya maida dangantakanka ga Allah. Ya kamata Kristoci a wannan lokaci din na Kirsimeti din su dauke shi lokaci ne na wanzar da zaman lafiya ga yan uwa. In ma akwai da baka zuwa gidanci ne a wannan lokaci din kai kokari ka je gidanci ko da abinci kuma da wani abu a hannunka na kyauta. Ka nuna cewa dan uwa yanzu yau wannan rana ne na maye dangantakan mutum ga Allah. Ya kamata mu ci gaba da cimma burin mu ga zaman lafiya kasance a ƙasa gaba daya. Let anger and fear and hate disappear.
Let there be love and last. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Idan masu saurare na biye da mu, muna hira ne da Usman Isiyaku dan asalin jihar Katsina wanda yanzu haka yake digiri na uku a wata jami'ar a Ingila. A cikin shirin da ya gabata, yana cikin muna bayani ne tsakanin karatun gida Najeriya da na kasar Ingila wanda yafi sauki ko kuma wuya. Ya Usman, kace ko wanne da saukinsa da wuyansa kamar yaya?
Karatun Najeriya zai dan fili nan wahala saboda akwai mugunta wani lokacin na malamanmu. Ni ma dai malamin ne amma wani lokacin malaman suna da hasada ma ɗaliban. Nan malami ba zai maka hasada ba ko da bai son ka. Idan dai har abin da ka rubuta daidai ne, to dole ne ya ce maka abin da kai daidai ne. To inda kuma nan ya fi na Najeriya wahala shine maganar rubutu kamar da na faɗi da farko. A Najeriya za ka iya zuwa ka guda aikin wani ka kwafo shi ya zama naka. A nan wurin ba zai yiwu ba, dole sai dai ka karanta shi, ka fahimce shi, ka rubuta shi, kuma ka fi daga inda ka samu shi. Wannan shi ke sa rubutu da karatu yake da wahala a nan ba kamar na Najeriya ba gaskiya. kuma abu na biyu yanayin tsarin binciken da ake a nan yana zuwa daidai da abin da ake ce ma state of the knowledge, that is kamar karatun yana nan a daidai inda duk duniya aka san shi, so kana karanta abin da ya zama shi ake karantawa ko ina a duniya a wannan lokacin, to kuma ana buƙatar ka fahimce shi kuma ka dan ka san yadda zaka yi ka ƙara matsar da shi gaba. Najeriya kuma ba haka bane, sai ya ga mutum yana yin bincike akan abin da a duniya an riga da an wuce shi shekara 20 da suka wuce, kayan aikin da yake amfani da su wurin binciken ma sun zama tsofaffi an riga da an yi sababbi an wuce, amma dai mu gida da su muke amfani because saboda nan ilimin mu ya tsaya, to wannan ma yakan kawo wahalar, zai wahala ka kawo wani abu sabo wanda da mutanen su ba su san shi ba, to wannan shi yake kara min karatun wahala gaskiya.
To Usman, yawanci malamai ku malamai da kuke duba ire-iren waɗancan takardun masu karatu a gida, yawancin ku kukan kasan waje ku yi wannan karatun ko ku yi degree sautari za ka tara malami biyar rasa mu'amala da karatu kasan waje, amma kuma in ya koma sai ya shige ya koma can gurbin da ya baro wani abu bai sauya gare shi, me yasa kake jin haka na faruwa?
To shi ma din akwai abubuwa da dan dama, misali akwai maganan tsari wanda ita jami'a take kai ko in ce ne tsarin ilimin na Najeriya gaba da yake kai, to kai dan mutum daya mutum biyu kun zo kun yi karatu a Ingila ko a America ba ku isa ku dauko musu tsarin su wanda suke amfani a nan ba, ka tafi ka je ka dora shi akan tsarin Najeriya a ce a bar wancan a zo a bina ka, wannan shi ke da wahala. Alal misali kayan aikin da ka koyi aiki da su a nan gurin karshen tinka tafi Najeriya babu, to kaga kamun ka zo ka ce a wannan tsohon tsarin mu bashi a je a siyo kayan aiki a zo a canja shi sai a ce maka ai ba kudi ko kuma ya dauki wani lokaci. Abu na biyu kuma akwai wani lokacin malaman da suka wanda ba su yi karatu a wajen ba sun fi wanda suka yi karatu a wajen yawa, to mu din yanzu ko mun koma mu ne yan tsiraru, to ba zai yiwu kana da akwai department din ba, misali muna da malamai kamar 50, ni ɗaya kawai na zo da wata sabuwar idea sai yanzu an ce musu ai ku ba haka ake yi ba, ku bar wannan abun naku, so dole ne za ka ga ka ci gaba da bin wancan tsohon tsari, to idan ba a yi da hankali ba sai ka manta da abin da ka koya a nan kai ma ka dilmiya ka ci gaba da
inda aka taso. To wani batu da nake son in tambaye ka kuma shine ina magana yajin aiki ne, malamai ba su kadan samu abin nan da hukumar makaranta su ce yau ba za mu zo karatu ba ko kuma yau ba za mu koyar ba bisa wani dalili?
Eh to gaskiya babu da yawa, amma dai na taba samu wannan experience din sau daya, ina jin shekarar 2013 da nazo akwai lokacin da jami'o'in suka yi yajin aikin kwana daya, shima dalilin da suka yi yajin aikin cewar an samu tashin farashin kayayyaki a kasuwa wanda farashin nan ya tashi da kamar kaso 5 ko kashi 10 cikin 100, to saboda haka albashin da ake ba su kuma bai canja ba, suke ce ma gwamnati to tunda an samu hawa farashi na kashi 5 ko kashi 10 ya kamata sun fa albashin su ya kare da kashi 5 ko kashi 10 saboda ya cike wannan gibin da aka samu, to shi ne so ɗaya dai na taba ganin sun tafi wannan yajin aikin kuma kwana ɗaya ne suka ga ma gwamnatin ga abin da suke so kuma washe gari suka dawo aka ci gaba da aiki.
To
abu bane wanda yake faruwa gaskiya kowane lokaci.
To kafin mu yi cikin batun karatu mu shiga wani al'amarin rayuwa a wajen jami'a, me kake son kai muna bayani ko mai saurare bayani game da karatu a ƙasar Ingila idan ka kwatanta shi da Najeriya wanda kila ne ban tambaye ka ba?
To yawanci duk tambayoyin ka tattaba su, amma sai dai abinda mutane basu gane ba da karatun nan dan nima da farko haka na zata sai da nazo na gaba ba haka bane. Na farko dai za a dauka cewar kamar karamin lokacin da kake yin karatun bai kamata a ce ka gama karatun din ba, kaga masters nan shekara ɗaya ne, Najeriya kuma shekara biyu ne da duriya, to sai a yi tunanin cewar me ka koya a cikin shekara ɗaya har kai rubutun masters a cikin shi.
Gaskiya
wannan ba haka bane, to duk da lokacin ɗan ƙarami ne amma aikin da mutum yake yi a nan na shekara ɗaya ne karfin aikin da zaka zauna kai shi shekara uku Najeriya.
Me yasa kace haka nan?
Eh, saboda nan akwai ka'ida. Najeriya kuma ka'idojin koda akwai su suna canjawa. Misali in ka tashi rubutun karshen littafin da ake rubutawa na karshe za a ce maka zaka yi shi cikin wata uku ko wata hudu. To idan ba wani abu ne ya same ka na ciwo ko na wani abu da dai na kasa wanda ya zama dai ba za ka iya aikin ba, to dole ne ka rubuta shi cikin wannan lokacin, kuma dole ne ka bada shi wannan ranar da aka ce a bada shi, ko minti ɗaya ba za ka iya karawa ba. To kaga Najeriya ba haka ba ne.
Masu hare, a tarbe mu a cikin shiri na gaba. Yanzu a madadin bakon namu Usman Isyaku da Caleb Get Tacho wanda ya daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya kamata ka gaggauta kwato mana dukiyar jihar mu da gwamnatin da ta gabata ta bawuri domin ka samu kuɗin da zaka yi mana aiki da su. Tabbas mu al'ummar Najeriya muna taya dakarun ƙasar Iraq addu'ar Allah ya ba su nasara akan ƴan kungiyar ISIS a fafatawar da suke da su. Sako daga Abubakar Lawal gidan dan mai a Jargaba da Haruna Shaibu dan Zomo da Fa'ilu dan Ladi Mahuta. Yana taya mabiya addinin Krista murna ko ina suke a duniya wanda za su yi bikin Christmas ranar Juma'a. Da fatan za su yi wa duniya addu'ar samun zaman lafiya, kuma ina fatan za su zauna da sauran makwabta lafiya. Allah ya kawo kwanciyar hankali a duniya baki daya. Sako daga Ali Rafkwana Gashuwa. Sai kuma sakon Aliyu M Aliyu dan Agadi Jega wanda ya ce gaskiya jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima wajen halaka ƴan Shi'a. Hukuncin da aka yanke ba shi kamata ba. Kamata ya yi su yi amfani da ruwan zafi ko bulala ko tear gas ko harsashin roba. Allah ya kare gaba amin. Assalamu alaikum da Amurka. To Allah ya sa gabatar da kasafin kudin Najeriya na zanzurutun kudi naira trillion 6.8 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a majalisa ya zama silar warkewa cutar kasar da mahukuntan baya suka yi sanadiyar kamuwarta. Sako daga Shamsuddin Unique Boy Rijau a jihar Niger Najeriya. Shi ma Usman Manuka Mero da Funtuwa a jihar Katsina Najeriya cewa yayi. Allah ya sa wannan kasafin kudin na shekarar 2016 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar domin kyautata jin dadin ƴan kasa ya zama alheri gare mu ƴan Najeriya. Domin an baiwa abubuwa masu muhimmanci na ci gaban rayuwar al'umma, kama ga harkar tsaro, ilimi da na lafiya da hanyoyin jin dadin ƴan kasa. Hakika haka ya nuna ƴan Najeriya ba su yi zaben da na sani ba. Da fatan Allah ya kare mana wannan gwamnati amin. Da ƙarshe sai sakon Bilkisu matar Garba na Halikan ba, unguwar Dogon Rini Kamba, wadda ta ce assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku isar min da sakona ga dukkan kungiyoyin taimako dake Najeriya hadda masu hannu da shuni. Don Allah su dubi halin da kananan yara da mata masu juna biyu ke ciki a sansanin ƴan gudun hijira domin suna buƙatar taimako sosai saboda taimakon gwamnati baya wadatar su.
To kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice.
Mutanen ƙauyakun da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar Kamaru sun hallaka akalla fararen hula guda 70 a lokacin da suka kai samaman zakulo ƴan Boko Haram. Ƙasar Burundi ta ki amincewa da jibge rundunar kiyaye zaman lafiya da za su kai dakaru kamar 5,000 wanda ƙasashen Afirka suka yanke shawarar kaiwa. Kungiyar rajin kare ƴancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatocin ƙasashen duniya ya kamata su ƙara ƙaimi wajen kawo raguwar waɗanda ake zargi da yakin ƙasar Rwanda.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuke gani al'ummar Krista da Musulmai za su ƙara rungumar juna musamman a wannan lokacin da za a gudanar da bukukuwan Kirsimeti da kuma na Maulidi kusan lokaci ɗaya. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Nelson, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.